sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fayyace tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau Talata
28 ga watan Yuli shekarar 2020.
Kafin ku ji abin da muke tafa da su, ga kadin labarai.
A jiya Litinin, fadar White House ta sanar da cewa mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Robert O'Brien ya kamu da COVID-19. Yayin da ta bayyana damuwarta kan ci gaba da yaduwar annobar coronavirus, jami'an Natural Jam'iyyar Litinin ta janye a matsayin mai karɓar bakuncin muhawarar shugaban ƙasa Amurka ta 2020. Tare da yawa da suka sami nasarar farko a yaki da coronavirus suna ganin sabbin kamuwa da cutar, bayan da suka sassauta dokokin kulle, cikinsu har da Vietnam, Australia da kuma Hong Kong.
Tokanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji masu nazarin harkokin mulki a kasashen Afirka ke cewa kan yunkurin da kasashen ECOWAS ke yi na warware rikicin kasar Mali. Sannan za ku ji sabbin alkalman da hukumar daƙile yaduwar cututtuka ta NCDC a Najeriya ta fitar, wanda ke nuni da cewa an samu ƙarin ɗaruruwan mutane da suka kamu da cutar COVID-19 a kasar. Kamar kowace ranar Talata, yau ma kuna tafe da shirin tsaka mai wuya, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Litinin, fadar White House ta sanar da cewa mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Robert O'Brien ya kamu da COVID-19. O'Brien, wanda ke jagoranta shugabantar kwamitin tsaro na Amurka, ya nuna alamomi kaɗan kuma ya killace kansa, kana yana aiki daga wani wuri keɓaɓɓe. Babu alamun haɗari na kamuwa ga shugaban ƙasa ko mataimakinsa, a cewar wata sanarwa da fadar White House ta fitar. Sanarwar ta ƙara da cewa aikin kwamitin tsaro na Amurka ya ci gaba ba tare da tangarɗa ba. O'Brien, ɗan shekaru 54, shi ne babban jami'i a gwamnatin shugaban ƙasa Donald Trump da aka tabbatar ya harbu da cutar coronavirus. Yayin da ta bayyana damuwarta kan ci gaba da yaduwar annobar coronavirus, jami'ar Natural Jam'iyyar Litinin ta janye a matsayin mai karɓar bakuncin muhawarar shugaban ƙasa Amurka ta 2020, wanda maimakon haka za a yi a garin Cleveland na jihar Ohio a ranar 29 ga watan Satumba. Hukumar shirya muhawarar shugaban ƙasa ce ta bayyana haka jiya Litinin. Hukumar ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa jami'o'in Case Western Reserve da Cleveland Clinic za su yi haɗin gwiwa wurin shirya muhawarar ta farko tsakanin shugaba Donald Trump da wanda zai kalubalance shi ɗan jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Wannan ne karo na biyu da aka canja inda za a gudanar da muhawarar saboda annobar. A cikin watan Yuni, jami'ar Michigan ita ma ta fice daga shirya muhawarar ta uku da za a yi a ranar 15 ga watan Oktoba, kana aka mayar da taron zuwa Miami na jihar Florida. Wurare da yawa da suka sami nasarar farko a yaki da coronavirus suna ganin sabbin kamuwa da cutar, bayan da suka sassauta dokokin kulle, cikinsu har da Vietnam, Australia da kuma Hong Kong. Vietnam ta sanar jiya Litinin za ta kwashe masu yawon bude ido daga yankin Da Nang, bayan da aka tabbatar da mutane da dama sun kamu da kwayar cutar da ke haddasa cutar COVID-19. A cikin wata sanarwa, gwamnatin Vietnam ta ce aikin kwashe mutum 80,000, wanda yawancinsu masu yawon bude idon cikin gida ne, zai ɗauki akalla kwana 4. Kasar kuma za ta ci gaba da kasancewa a kulle ga baki 'yan kasashen waje masu yawon bude ido. Vietnam a ranar Asabar ta faɗa cewa bazuwar cutar a cikin kasar tun daga watan Afrilu ya sa gwamnatin cikin shirin ko ta kwana. Kasar dai ana mata kallon wacce ta yi nasara wajen yaki da ɓarkewar cutar.
An jima kaɗan, Muhammad Baballe zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. amma kafin nan bari mu fara da rahoton mu na farko inda mai nazarin harkokin mulki a kasashen Afirka Farfesa Bube na Maiwa na Jami'ar Diouf dake kasar Senegal ya bayyana cewa yunkurin kasashen ECOWAS na warware rikicin kasar Mali tamkar kitso ne da kwarkwata a cikin hirarsu da Alheri Grace Abdu Profesa na Maiwa yace akwai bukatar a bawa ƴan kasar ta Mali damar zabar abin da suke so
to lalle shi makwabtinka idan ya shiga cikin halin kakani ke yi ka je ka kai mishi gudunmawa ka shi samu mahuta wannan ba laifi ba ne wato ina nufin cewa da kasashen ECOWAS tunda muna cikin kungiya guda kasashen ECOWAS idan kasa guda ta shiga cikin halin kakani ke yi wajibi ne kuma gaskiya ne sauran kasashen su je su gani su ga yadda kamar suke iya huddo wannan kasar daga cikin halin kakani ke yi to amma ga irin duka abin da muke gani dai shine cewa da ga wannan karon dai ECOWAS ba su taka rawa a zo a gani ba saboda kamar yadda Hausa yake faɗi shi mai daki shi ya san inda daki shi yake yoyo wato ma'ana mai kai shi ya san ma'azar tsoron shi ina da tsokani bisa kan irin inda an ka kwana yau
to amma baka ganin wannan matakin da ita wannan kungiya ta ECOWAS dinnan ta dauka mataki ne da zai taimaka wajen shawo kan wata fitina ko kuma shiga wani rudanin da yafi haka a wannan kasa
Girsi Alheri Abdu yanzu ne ma in dai har aka aiki da irin wa'annan kudurorin da ita ECOWAS sun ta tsaida yanzu ne ma ƴan Mali za su sake tsayi bisa bakansu saboda sun faɗi sun ce kasan Mali su ne a cikin kasar su suka san irin wuyar da suke sha su suka san irin iko na musguna da ake musu su suka san irin mugun hali wanda suke ciki karkashin wannan ikon su suka san da cewa da yau kashi uku bisa hudu na kasar su sun rasa shi ga arewacin kasar ga tsakiyar kasar su suka san yadda ƴan ta'adda suke za suke dauka lauho a cikin kasar tasu su suka san yadda ƴan ta'adda ke kashin ƴan kasar Mali soja ne ko farar hula ne su suka sani tunda sun faɗi sun ka ce wani bai zowa ya ce musu ga abin da suke ce alhali su kuma su ne suka san inda kansa yake ciwo
to amma kai a ganinka a ganinka banda wannan mataki da aka dauka na kafa gwamnatin haɗin gwiwa wanda mataki ne kake gani da an dauka da zai shawo kan wannan matsala da ake ciki rigingimin siyasa nan da ake ciki a halin yanzu
na ɗaya dai Girsi Alheri duk inda aka ce miki an yi kafa wani gwamnati na haɗin gwiwa ko na haɗin ƙasa wannan kawai cuta ce na sha faɗi duk inda aka ce an yi irin wannan cuta ce wato shine cewa sai a ɗauko waɗansu waɗanda suke bori a zo a sa cikin gwamnati don a ci gaba da yin irin cuta wadda an ka sani a can baya wato suna ganin cewa kamar a raba iko wannan shine daidai alhali kuma kowa ya san da cewa al'umma kasa ita take ba da iko lalle Allah yake ba da iko amma al'umma kasa ita take ba da iko yau al'umma kasa ta huto ta ce ita ta gaji da wannan ikon shi Ibrahim Boubacar Keita in mutum ne mai kishin kasan Mali ba shi kadai bane namiji a cikin kasan Mali ya kamata ya ba da wuya shikenan kawai a ce an yanka to amma cikin wa'annan kudurin ma akwai sabanin ra'ayi da restu ke ECOWAS tunda naji shugaban ECOWAS yana faɗin a shugaban kasa wanda aka zaba ta fannin demokrasiya bai kamata ba a ce an tsige shi ba ta fannin demokrasiya ba to su wa'annan ƴan majalisar dokoki 31 da ake cewa a tsige ba ta fannin demokrasiya an ka ce an ka zaɓe su ba ba kotun koli yace an zaɓe su ba kamar yadda shi kotun koli yace an zaɓe Ibrahim Boubacar Keita kamar yadda suke cewa Ibrahim Boubacar Keita wato zaɓaɓɓe ne to kenan suna magana da harshen da mu kenan
Farfesa Bube na Maiwa na Jami'ar Diouf da ke kasar Senegal kenan a tattaunawar su da Alheri Grace Abdu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad Baballe ya dawo da ci gaban labaran duniya
garurin da ke cikin yarjejeniyar zaman lafiyar Sudan ta Kudu sun kasa cimma wa'adi na yanki da aka ba su ranar Lahadi da ta gabata na surusa da kuma sake fasalin majalisar dokokin kasar sanarwar bayan taron ta ranar 14 ga watan Yuli wanda kungiyoyin kasashen Afirka ta Gabas wato IGAD a takaice wacce ke shiga tsakani a yarjejeniyar zaman lafiyar Sudan ta Kudu ta yi kira ga shugaban kasa Salva Kiir da ya rusa majalisar dokokin kasar zuwa ranar 26 ga watan Yuli. An kafa kwarya-kwaryar gwamnatin haɗakar kasar watanni 5 da suka gabata, amma har yanzu ba a sake fasalin majalisar ba. Kuma shugaban kasa Salva Kiir ya naɗa gwamnonin jihohi makonni kaɗan da suka gabata. Ministan yaɗa labaran Sudan ta Kudu Michael McCoy ya faɗa a shirin Southern Sudan in Focus na BOA cewa ɓangarorin har yanzu suna kan gudanar da aiki na sake fasalin majalisar dokokin kasar. Wani sabon bincike ya nuna bushewar yanayi da kuma yawan jama'a su ne manyan dalilan da yake saka sauro cizon mutane. Binciken ya lura cewa nau'ukan sauro 3,500 ne suke ci daga jinin mutane. Masu binciken na Jami'ar Princeton sun lura cewa wurare da aka ɗauki samfurin saurayen a Kudu da Sahara Afirka wurare ne da ke zama alƙarya cikin gaggawa. Wannan zai iya janyo yawan samun cizon sauro a garuruwan Afirka nan da shekaru 30 masu zuwa. Masu binciken sun shawarci mutane a garuruwa da su tabbatar suna kula sosai da yadda suke samun ruwa mai kyau kuma ba tare da sun bar shi a buɗe ba don taimakawa wajen kawar da barazanar cizon sauro. Yawancin tsibirin Hawaii sun tsira yayin da mahaukaciyar guguwar nan mai haɗe da ruwa da iska da ake walakabi da Douglas ta afkawa arewa da Maui da kuma tsibirin Hawaii wanda aka fi sani da babban tsibiri da sanyin safiyar jiya Litinin. Mahaukaciyar guguwar da take rukuni na ɗaya abinda masu hasashen yanayi suka kira ta da haɗari kusa da ta shige, amma tsibirin ya tsallake rijiya da baya kamar yadda wani shugaban 'yan sanda ya faɗa lokacin da guguwar ta canja kaɗan daga hasashenta. Ba a ba da labarin samun mummunar ɓarna ba da guguwar ta yi wacce ta zo da ruwa kamar da bakin ƙwarya da kuma iska mai tsanani, amma har yanzu barazanar ta Hawaii ba ta ƙare gaba ɗaya ba. Ana gargaɗin samun mahaukaciyar guguwar a wannan yankin teku da hukumar albarkatun ruwa ta ƙasa ta Amurka ta keɓe da ake kira Fafahana Umoku Akia.
Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabbin alƙaluman da hukumar daƙile yaduwar cututtuka ta NCDC a Najeriya ta fitar sun nuna cewa an samu ƙarin ɗaruruwan mutane da suka kamu da cutar COVID-19 a ƙasar. A jiya Litinin, hukumar ta bayyana hakan ne a shafinta na Twitter wanda take sabunta alƙaluman a kullum. Ga rahoton da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya haɗa mana.
A cewar hukumar, mutum 648 ne cutar ta harba a ranar Litinin, wanda hakan ya mayar da adadin mutane da suka kamu da cutar a ƙasar zuwa 41,180. Hukumar ta kuma bayyana cewa mutum 18,203 su ne suka warke daga cutar, yayin da mutum 860 suka mutu. An samu sabbin alƙaluman ne daga jihohi 21, kuma har yanzu jihar Lagos ce ke kan gaba a yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus. Yanzu ta sake samun mutum 180, sai jihar Filato da ke binta da mutum 148. Sauran jihohin da aka samu ƙarin waɗanda suka kamu da cutar sun haɗa ne da birnin tarayya Abuja da ƙarin mutum 44, sai jihar Ondo da mutum 42, sai kuma jihar Kwara da mutum 38, da jihar Rivers da mutum 32, Oyo kuma tana bi da mutum 29. Jihar Kaduna kuma na da mutum 21, da jihar Osun da mutum 20, sai kuma jihar Edo da mutum 17, ita ma jihar Ogun kuma na da mutum 17, sai kuma jihar Ekiti mai mutum 11, jihar Kano kuma tana da mutum 9, sai kuma jihar Benue da jihar Delta da jihar Abia dukkaninsu suna da mutum 9, jihar Niger na da mutum 7, sai kuma jihar Gombe da mutum 3, jihar Borno da jihar Bauchi da jihar Imo dukkaninsu suna da mutum 11.
A gaida Baba Yakubu Makeri. Masu sauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Akwai waɗanda su suna adawa da kowace gwamnati idan ba a basu kuɗi. Ba na so in kira suna. Amma su ma suna da suna irin na wannan wanda ya kira ɗin. In suna da sunaye irin wannan na dattijan arewa.
Jama'a barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da zuwa ga sabon shirin Tsaka Mai Waya. Muna fatan kuna nan kallon mai da muke a nan Washington DC. Da yarda Allah yau muke kawo muku kashi na ƙarshe na muhawara da muka yi kwanaki muna ji ana fafatawa a tsakanin babban jigon kungiyoyin matasan Najeriya na Sura Ashur Sharif da kuma lawaya koko Barista Aliyu Abdullahi mawakilta fada shugaban ƙasa a Najeriya inda suka jima suna fafatawa game da harkokin da suka shafi tabarbarewar tsaro a Najeriya. To daga cikin abubuwan da zamu ji sun tabo a wannan kashi na ƙarshe a yau shine hadda magana hakurin da Buhari ya bayo ɗan Najeriya ko sun yi ko kuma za su yi din. Da kuma maganar jan kunnan da aka ce shi Buhari ya yi wa wato kwamandojinsa na soja. Sannan za mu duba zargin da ake na cewa Femi Adesina wato hadimin shugaban Najeriya din na watsa labarai ya zagi Profesa Ango Abdullahi. Mu ma duba rawar da ko kuma halin da mutane irin su Ango Abdullahi, su Paul Onungu da sauransu suke ciki wanda suka taya Buhari aiki a can baya. To muna fata za ku kasance ta da mu ba ta da bata lokaci ba. Bari mu hannu taku ga Hassan.
Alhaji Nasura, idan muka duba akan batun tsaron nan dai, shugaba Muhammadu Buhari da kansa ya fito ya ba wa 'yan Najeriya hakuri kuma ya tabbatar da cewa za a yi abin da ya kamata domin a kawo shi a tsaron nan. Amma ku bisa ga yadda kuke ɗaukan al'amura kamar ku gamsu ba ko?
Abubuwan da a baya kake magana ko ko abun da suka faru a wannan satin?
A wannan tsakanin nan ma ya ce
a wannan satin kake magana? To akwai abu guda biyu. Na farko, lokacin da muka yi wannan zanga-zanga, a ranar da muka yi zanga-zanga ya fito ta kalamai da yake ba mutanen Katsina hakuri, yake cewa masu zanga-zangar su yi hakuri su ga abin da zai faru. To ɗaya kenan. Na biyun su, kashegarin ranar zanga-zangar an tura waɗannan manyan shugabannin harkokin tsaro sun je jihar Katsina. Sannan jiya ya yi wani taro da su hafsoshin sojoji inda ya fito ya faɗi wannan kalma wacce tun da ya zama shugaban ƙasa bai taɓa faɗa musu kalma makamancin haka ba. To mu a fatan mu a matsayin mu na 'yan ƙasa sai mu ce Ubangiji Allah ka sa wannan abin ya zama sanadiyar kawo ƙarshen al'amara. Allah Ubangiji ka taimaki jami'an tsaron, ka taimake su, ka ba su nasara akan waɗannan masu tawaye waɗanda suke masu shiga. Ubangiji Allah ka shirye su, su kuma raguwar da ba za su shiga ba, to Allah ka ije musu, ka ije mana sharin su, kuma ka ba wa jami'an tsaron nasara kan su. Don haka muka a yanzu ma meeting ake sa ga na da muka rubu da ni in tashin tafi. Muna meeting ne akan magana yiwuwar ci gaba da zanga-zanga mutun da asabar ne za a yau da safe kungiyar dattawan arewa.
Kuna ce ko an kare ai kenan?
Eh, kungiyar dattawan arewa ta yi meeting da mu da ta nemi mu sassauta saboda su ma suna kallon. Well, I don't know kai kasan su, kai kasan mai san mutunci ko kasan marasa mutunci. Domin
akwai masu
ne, zan baka an samu akan hakan da ka tambaye ni. Sun nemi cewar wuzu wannan abuwan da saka yayi suna ganin ya kamata a sa ido a gani, a bi shi a kalla a gani daga nan zuwa ta biyu uku a ga irin shiga wanda aka samu. Idan ba ci gaba kullun ana cicikan gwamnatin har zuwa wani lokaci da yake nan. To kaga sai na da kan kalmar da ya faɗa ita ce kalmar da ɗan sanda suka tumi ni akan ta. Yanzu ya ce amma shugabannin dattawan arewa marasa mutunci ko masu mutunci. Very good.
Akwai masu kirki.
Eh, koma menene a shugabanci? Duk mutumin da ya fito ice yana so ya shugabanci mutane, to dole mutane sai sun tuhumce shi akan yadda yake shugabancinsu. Dan mutum ya tuhumce ka akan yadda kake shugabancinsa, bai zama mutumin banza ba. Kuma ban san irin gudunmuwar da ka bayar a yakin neman zaɓe ba. Wanda kake so din ka ce wa marasa mutuncin, gudunmawa da ɗawainiyar da suka yi wa shugaba Buhari na kawo gwamnatin Buhari, kai ba ka yi shi ba. Ban san irin gudunmuwar ka ba, domin sai yanzu na je ka ni ko na san tun daga ran da Buhari kafin ya shiga announcement ya shiga jam'iyya muka fara aikin yakin neman zaɓe har ya zo ya announcement shiga jam'iyyarsa. Sannan daga 2011 zuwa 2015 da aka yi zabansa, na san abin da ita kungiyar dattijan arewa ta yi masa, na san abin da shi professor Angon yi akan gwamnatin da ta gabata, wanda kowa ya sani sai da aka bude mota, yana mota a Bauchi yana tafiya, soldiers ka bude mota sauta har shashi 12 aka harba, har yanzu ana shari'a a kotu da shi. So da haka in akan cewar gwamnati ta lalace sai an gyara, ko muka zauna kuma Ango Abdullahi da ake cewa makiyin bahar ko bai san bahar ko a yanzu da ake kalla ake son a ce masa mara mutunci, na san da ni da shi da Solomon Dalo da Paul Onongo yadda muka yi da Pastor Aminci, sai da muka tara masa pastor da bishop guda 500 a Sheraton Hotel, suka zo suka tabbatar da cewa su kristoci ne na arewa shugabanni, sun yadda shi za su taimaka, suka sa hannu ya zo ya zauna muka da ni da shi da su muka yi meeting da shi akan yawa da shi. To da haka ba yadda za ka yi ka ce waɗannan mutanen makiyan Buhari ne su.
To kana jina ba wai makiya bane, ni baran kalle su a matsayin makiya ba, ina nufin masu kirki, kasa wasan da sai hankali. So kana jina ina nufin masu kirki da marasa kirki, kuma gaskiya ne
da tama guda biyu kun
gire. Yes, akwai masu kirki, akwai marasa kirki, yawwa. Akwai waɗanda su suna adawa da kowace gwamnati idan ba a ba su kuɗi, amma idan an ba su kuɗi za su yi shiru. So in ba su za su diga adawa da wannan gwamnati, da abin da ya dace a yi adawa a kan shi, da wanda bai dace a yi adawa a kan shi ba, mun san wannan da tije kuma suna nan. Kuma
suwaye
ba na so in kira suna, amma suma suna da suna irin na wannan wanda ya kira, in suna da suna irin wannan na dattijan arewa, ka gane?
Arewa an musan kungiyar tawaye guda biyu na arewa, akwai arewa consultative forum, akwai kuma northern elders forum.
So ba ta farkon ba, yawwa, amma a ta biyu na gama
northern elders forum kenan,
yawwa. Ina tabbatar ma akwai mutane a cikinta waɗanda su aiki su kenan a kullum a kowane ƙarƙashin mulkin kowane shugaba, idan aka bada kuɗi su bi ka, in baka bayarwa kaɗan daɗe baka bayar ba, ko kana bayarwa ne in ka daɗe baka bayar ba, ba za su bi ka ba, wallahi zan iya ma koran su akan haka. Sannan kuma batun yin Buhari ko wani contribution da suka yi don Buhari a da can da yawa da aka zo wannan zaɓen ai ba su yi ba, Atiku suka yi kuma PDP suka yi, ƙwarai kuwa ka je ka bincika, kai ɗan jarida ne, saboda haka ba su ji daɗin abin da ya faru ba. So amma ina ganin ba shi ba ne subject ɗinmu na discussion. Subject ɗinmu na discussion rashin tsaro ne. Na ji daɗin addu'o'in da ka yi wa musamman Jaromu, kuma abin da ya sa sai tun farko in ka tana magana da ni ta farko na ce ya kamata idan aka dan yi abu mai kyau a dan yaba, saboda su ba dan Buhari kade ba, amma ko saboda rundunar sojojin mu, wallahi in suna karantawa kuma suna ji a radioyi irin kalaman yadda yanzu yawanci ake kaman zagin su ko kuma ake kushe kokarin su, ba sa jin dadi. Ni na san haka dan ina magana da yawancin su, amma in suna ji irin wannan hira kaman ƙarshen magana da kai ɗansu, irin addu'o'i da ka zuba musu, suna jin daɗi su ma, kana ƙara musu yunƙuri na yin abun. Mun san cewa
ina zuwa zuba kura, in na fahimce shi kamar ku abin da kuke yi kuna saki, wato kuna ba ku ƙarawa sojojin mu ƙwarin gwiwa, kuna kamar kuna
diskutai, wato darasi ne mai zaman kansa, domin zan ƙalubalance shi kuma zan ce da shi waɗannan manyan hafsoshin ya tambaye su
ba su a jami'an tsaron. Ina zuwa
ai tun daga hafsoshin, ni a gargashin kungiyata daga wata uku zuwa yanzu na rubuta musu takardu sun kai guda uku na bayanai na sirri da muke samu, da kuma ta hanyar taimake su da information don a taimake su a cikin aikin su. Ina da kofin takardun kuma zan iya fito da su, kuma su jami'an sun san mun taimaka mun rubuta musu kuma sun yaba abin.
Ai Nasura, su kansu suna cewar wato wasu daga cikin nasarorin da suke samu yana biyo bayan irin haɗin kai da 'yan ƙasa na gari suke ba sai suna faɗa su ma.
Eh to ai shine abin da nake so ya fahimce mu. Yauwa ɗaya kenan. Na biyun su ina so ita ku Radio and Voice of America ku sake ba mu lokaci so da kaga ina da abuwa dewa ne yanzu ke ta rike shi ma kaga tafiya ce a gaban sa. Ina so ya zo mu zauna ni da shi zan gaya masa abin da ya hada ya sa Northern Elders Forum tace ba ruwanta da Buhari a 2015 a'a ayi yayi yawa saboda
haka rubuce haka so yake sai kaga
abin da ya faru tsakanin mu da Buhari akwai shawarwari da muka zauna muka yi da shi na sirri kafin a rantsar da shi zabe muka ba shawarwari akan yanda zai tafiyar da mulkin kasar nan inda ba za a samu matsala ba muka nemi ya jawo kudu maso gabashin Najeriya wato kasar Inyamurai kada i kalli ba su taimake shi ba sannan kujera da za ta zo arewa mafi girma a dauka a bawa kananan kabilan arewacin Najeriya wato kristoci saboda na fada muku irin abin da muka yi da su har suka taimake a kada kai arewa ta zama ɗaya ta zabe ba a taba yin haka ba tarin siyasar Najeriya sai ya karye wannan alƙawarin kuma ina zuwa
bari
ja shi sa nace daga wannan darasi ne zaman kansa
ya jira
ban ga magana ba ka shiga kuma kana cewa shi sa nace da kai ban so kai wannan zancen yanzu ba na farko kenan na biyu kun san lokacin da muka je muka zauna da shi akan kasafin kuɗi na 2016 yanda aka yi wa arewa wakaci ka tashi da abin da imana mun zauna da shi akan kasafin kuɗi na 2017 wanda shi ma aka yi wa arewa hannun wakaci ka tashi muka samu abmar
to madalla to jama'a nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa muna fatar an samu abin da aka amfana da shi daga cikin ta kuma Allah da mako na gaba za mu kawo muku wani sabon shiri yanzu kan a madadin su bakin namu wato shi Nasura Ashura Sharif da kuma Barista Aliyu Abdullahi tare da Grace Alheri Abdu da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri da kuma shi kansa wakilinmu na can Abuja Hassan Baina Kaina da ya haɗa mana wannan muhara kuma ya aiko mana ita a nan Washington Aliyu Mustapha Sakwato ne a nan Washington DC muna fatan mun ban ku lafiya sai anjima.
To madalla kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa a takaice.
A jiya Litinin fadar White House ta sanar da cewa mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Robert O'Brien ya kamu da COVID-19. O'Brien wanda ke jagoranta shugabantar kwamitin tsaro na Amurka ya nuna alamomi kaɗan kuma ya killace kansa kana yana aiki daga wani wuri keɓaɓɓe. Babu alamun haɗari na kamuwa ga shugaban ƙasa ko mataimakinsa a cewar wata sanarwa da fadar White House ta fitar. Ta ƙara da cewa aikin kwamitin tsaro na Amurka ya ci gaba ba tare da tangarɗa ba, yayin da ta bayyana damuwarta kan ci gaba da yaduwar annobar coronavirus. Jami'ar Notre Dame jiya Litinin ta janye a matsayin mai karɓar bakuncin muhawarar shugaban ƙasa Amurka ta 2020, wanda maimakon haka za a yi a garin Cleveland na jihar Ohio a ranar 29 ga watan Satumba. Hukumar shirya muhawarar shugaban ƙasa ce ta bayyana haka jiya Litinin. Hukumar ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa jami'oyin Case Western Reserve da Cleveland Clinic za su yi haɗin gwiwa wurin shirya muhawarar ta farko tsakanin shugaba Donald Trump da wanda zai kalubalance shi ɗan jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Wurare da yawa da suka sami nasarar farko a yaƙi da coronavirus suna ganin sabbin kamuwa da cutar bayan da suka sassauta dokokin kulle, cikinsu har da Vietnam, Australia da kuma Hong Kong. Vietnam ta sanar jiya Litinin za ta kwashe masu yawon bude ido daga yankin Da Nang bayan da aka tabbatar da mutane da dama sun kamu da kwayar cutar da ke haddasa cutar COVID-19. Bangarorin da ke cikin yarjejeniyar zaman lafiyar Sudan ta kudu sun kasa cimma wa'adi na yanki da aka ba su ranar Lahadi da ta gabata na surusa da kuma sake fasalin majalisar dokokin kasar. Sanarwar bayan taron ta ranar 14 ga watan Yuni wanda kungiyoyin kasashen Afirka ta gabas wato IGAD a takaice wacce ke shiga tsakaniyar yarjejeniyar zaman lafiyar Sudan ta kudu.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon Ghana. Za ku ji wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, musamman ma Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa, da Sidi da ya hada shirin ya kuma bada umarni, ni Zahar Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.